الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: والعبادة هي الغاية التي خلق الله لها العبادة من جهة أمر الله ومحبته ورضاه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وهي من يجمع كمال الحب ونهايته وكمال الذل لله ونهايته. الحب القلي عن ذل والذل القلي عن حب لا يكون عبادة، وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين. ولهذا كانت العبادة لا تصلح إلا لله، وهي وإن كانت منفعتها للعبد والله جلي على العالمين، فهي له من جهة محبته لها ورضاه بها. ولهذا كان الله أشد فرحا بتوبة العبد من الوفاة لراحلته عليها طعامه وشرابه في أرض توية محلقة، إذ نام عائشا منها ثم استيقظ فوجدها. فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته، وهذا يتعلق به أمور جليلة قد بسطناها وشرحناها في غير هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك يا أخوانا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم مدساك سادوا أولنا مسلاتي نموجبو دكي قفر قورا أجار كتنا a wannan yammaci na ranar talata nawa ne ga wata tara ko sha hudu na'am a wannan yammaci na ranar talata sha hudu ga watan Zulqa'ida hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 wanda kuma yayi daidai da nawa ne 11 ga watan 10 sa 11 ga watan 11 shekara ta miladiya 2008. A wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafin At-Tuhfatul Iraqiyya fil A'mal al-Qalbiyya wallafar Sheikh al-Islam Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah al-Harrani al-Dimashqi al-mutawaffa sanat 28 و700. A wannan darasi ko majalisi namu na nawa na 14 a jerin gwanan ko majalisanmu wannan shine na nawa na 58 bayan aiko da muka samu saboda azumin watan Ramadan, ba zan ce bayan hutu ba dan na san babu wanda ya huta tun daga wannan lokaci zuwa yanzu. Dan adam ubangiji ya halicce shi cikin wahala bisa wahala, laqad khalaqnal insana fi kabad, dan haka babu wani lokacin da dan adam zai huta sai lokacin da ya mutu da imani, ya mutu da tsoron Allah. Idan bai mutu da imani ba, bai mutu da tsoron Allah ba, ba fa zai huta ba. Kuma ma gara ma nan din kowace irin ma rayuwa yake ciki, kowace irin azaba yake ciki, sai ya gwammace nan din da tacen Allah ya tsare mu. Mun tsaya inda malamin zai yi fara magana akan ta'arifin al-ibada. Al-ibada kalma ce wacce take da saukin fada, amma kuma ta kunshi rayuwar dan adam duka motsi tashin dan adam a gurin Ubangiji ibada ne, ko dai yayi shi dan Allah ko yayi shi dan wani Allah. Idan yayi shi dan Allah, to yayi abin da ake cewa ibada, sai ya jira sakamakonsa, ko ma ya fara samun sakamakonsa tun a duniya. idan yayi shi dan wani Allah nan ma sai ya jira sakamakon sa. Sauraka babu wani motsi na dan adam da yake fita daga da'iran nan ta al-ibada. Shi yasa malam yace mana wal ibadatu hiya al-ghayatu allati khalaqa Allahu laha al-ibada min jihati amri Allah wa mahabbatihi wa ridahu. Wato ibada ita ce matukar ko manufa ta ƙarshe wacce saboda ita ne Allah maɗaukakin sarki ya halicci bayansa. Ubangiji ya halicce mu saboda wata manufa ta ƙoli, manufan nan ta ƙoli ita ce ibada. Min jihati amrillahi wa mahabbatihi wa ridha, ta ɓangaren kasancewar Ubangiji yana umarni da wannan, yana kuma son wannan ibadar, kuma ya yarda da ita. Wannan shi ne abin da ya sa Ubangiji ya yi mu. Ba wanda Ubangiji ya halicce shi a wannan ƙasa don kawai ya zo ya rayu a katsina, ya mutu a katsina, ko don ya ci abinci ya sha, ko don ya yi mulki, ko don ya tara dukiya, ko don ya tara zuriya, ko don ya yi matsayi. Ba wai don wannan Ubangiji ya halicci kowa ba, a'a, ya halicce mu ne domin mu bauta masa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kamar yadda ya ce ban halicci aljannu ba da mutane sai don su bauta mu. Illa liya'budun, wannan lamun din lamul ghaya ce, wato sai don su bautata mu. Don haka bauta ita ce nihayar abinda Ubangiji ya halicci dan adam saboda shi. A wannan ayar wasu malamai suna cewa Ubangiji ya faɗi lamul ghaya, ko ka ce lamul ta'alim, menene dalilin da yasa Allah yayi ni, yayi ka, yayi kowa da kowa, sai ka ce dan mu bauta masa. To shin kowa da kowa ne yake bautawa Allah? A'a, akwai wanda yake bautawa Allah, akwai wanda baya bautawa Allah. To ya kuma zai ce yayi mu dan mu bauta masa? Sai ce yayi mu dan wasu su bauta masa, wasu kuma su yi bauta masa. A'a, yayi mu dan mu bauta masa. Saboda bauta iri biyu ce. Akwai bautar da mutum zai yi bisa zabinsa, bisa yayar da bisa yana so, wannan Ubangiji zai bashi lada a kanta. Akwai kuma bautar da dan adam zai yi wa Allah ko ya ci ko ya so, wannan ba ta sa dan adam ya samu ɗaukaka a gurin Allah. Don haka duk dan adam ko ya bauta wa Allah ko kai ya bauta wa Allah, dole ne sai ya yi bautar Allah ɗin. Akwai ɓangaren da bautar za ta amfane shi, akwai kuma sanda zai yi bautar ba za ta amfane shi ba. Domin idan muka ce bautar Allah shi ne miƙa wuya da saduda da saranda ga umarnin Allah da ainihin bin dokokinsa, to za mu ga dokokin Ubangiji sun kasu kaso biyu. Akwai dokokin da suke a sunan ne al-kauniyya, akwai kuma dokokin da suke a sunan ne a shar'iyya. A sunanul kauniyya shi ne irin zubin da Ubangiji yayi wa halittarsa, tsarin da ya aje halittarsa a kai, wanda dole ne halittar nan ta sadu da ta bi wannan tsarin. Ga Ubangiji ya halicce ka da kafafuwa biyu don ka yi tafiya, ya halicce ka da hannuwa biyu don ka ɗauki wannan, ka aje wannan, ka karɓi wannan, ya halicce ka da idanuwa guda biyu don ka yi kallo da su, ka gano abu ka hango shi, ya halicce ka da hancin da za ka yi shaƙa, ka shaƙi numfashi, ka shaƙi iska, ka face majina, ya halicce ka da baki wanda za ka ci ka sha da shi. To kaga wannan duk tsari ne da Ubangiji ya yi maka, sannan ya sanya maka wani tsari har ila yau na yadda za ka rayu a doron ƙasa. Dole in za ka rayu ka shaƙi numfashi, ka shaƙa, ka fitar, dole ne ka ci, dole ne ka sha, dole ne ka yi bacci. Duk wannan tsari ne na Ubangiji da ya sanya wa ɗan adam dokoki ne da dole ya bi su. Waɗannan su ake kira a sunanul kauniyya. Babu wani ɗan adam da zai ce ya fi ƙarfin ya bi wannan dokoki, ko ya musulunta ko bai musulunta ba, ma'ana ko ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ko bai faɗa ba, dole ne wannan dokokin da Ubangiji ya tsara ɗan adam a kansu, ya so ɗan adam ya rayu a tsakankaninsu, dole ne ya rayu a cikinsu. Bai isa ya ce zai canza wata doka daga cikin waɗannan dokokin ba, bai isa ya ce shi ƙafafuwansa ba da su zai yi tafiya ba da hannayen
hannayen sa zai rika tafiya kawai dan ya bijire ya kangare ya taurin kai bai isa ba, kamar da zai ce bai isa ba ya dauki ayyukan da hannaye suke yi ya danka wa kafa, sai da kafarsa zai dauka ya mika ya bayar ya karba, bai isa ya ce zai yi wannan ba, ko ya ce shi tunda dai ma har Allah ne yake so a ci da baki, to shi ya daina ci da baki ta hanci za a dinga dura masa abinci, ce shi duk sanda aka abinci shi ba zai daba ya ci daga, ko ya ce a shi tunda an sanya idanu su ne hango gaban ka abin nan shi a rufe masa idanun a buɗa masa wasu ta keya, kaga bai isa yi wannan ba, ko ya ki ko ya so dole ya bar wannan tsarin na Ubangiji ya tafi a haka, sannan bai isa tsarin da Ubangiji ya sanya masa na rayuwa na bacci da hutu da ci da sha ya ce duk zai musu tawaye ba, ce shi yanzu zai zama dan tawaye ga Allah ba zai rika ci ba, tunda Allah ya ce a ci a sha wa kulu wa shrabu a alqur'ani, to shi ba zai yi aiki da su ba, don haka ba zai ci ba ba zai sha ba, in ya isa ya faɗa mana, ko ya ce shi ya daina bacci tunda Ubangiji ya sanya wannan bacci ka'ida ce doka ce ga dan adam ya yi shi, ce to shi yanzu ya yi tawaye dan tawaye ne dan tawayen bacci ba zai rika bacci ba, ko in ya gaji ba zai huta ba, babu dan adam inda ya isa saboda kangarewa da kaucewa hanyar Allah ya ce zai yi haka, to kaga wannan dole ne ya bi waɗannan as-sunanul kauniyya, akwai as-sunanul shar'iyya waɗanda dokoki da Ubangiji ya sanya na shari'a wanda ya aiko manzanninsa da su ya aiko ya saukar da littattafansa suna kunshe da su na cewa yi kaza bar kaza, yi imani da kaza ka kafircewa kaza, wannan duk sunan ne shar'iyya, aka shar'anta mana imani da Allah da mala'ikunsa da ranar lahira da manzanninsa da littattafansa da kaddara, aka shar'anta mana sallah azumi zakka hajji, waɗannan ayyuka ne da Ubangiji ya shar'anta wanda suna ƙarƙashin abinda ake cewa sunanullahi shar'iyya ko al'awamir ash-shar'iyya, to kaga anan dan adam yana iya yadda ya bi ko ya ce ba zai bi ba, Ubangiji ya ba wa dan adam zaɓi a wannan, anan Ubangiji bai tilasta masa ba, bai tirsasa shi ba kamar yadda ya tirsasa masa ci da sha, bai tirsasa masa wannan ba, kamar yadda Allah ya ce inna hadaynahu sabil imma shakiran wa imma kafura, Ubangiji ya nuna wa dan adam tafarki, tafarki mai kyau da mara kyau, ko dai ya gode ko ya kafirci, faman sha'a falyu'min faman sha'a falyakfur, wanda ya ga dama yayi imani, wanda ya ga dama ya kafirci, wa hadaynahu najdayn, mun shiryar da dan adam tafarki guda biyu, to kaga anan Ubangiji ya ba wa dan adam zamar ya zabi wace hanya zai bi, wani rayi zai taka, to wannan anan ne Ubangiji yake ware mutanen kirki da wanda ba na kirki ba, shi ne abinda Ubangiji ya faɗa wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi turja'un, ko wa ilayhi turja'un, ga Ubangiji wanda ke cikin sammai da wanda ke cikin ƙasa suka miƙa wuya, sun so ko sun ki taw'an wa karhan, sun so su bi Allah ko kuma sun ki su bi Allah din, wato da san su ko da rashin san su, da yarda su ko da rashin yarda, dole ne sun miƙa wuya ga Allah, kaga anan sunan al-kauniyya sun shigo, saboda haka dan adam idan ya bi Allah ta fuskar bin umarninsa na shari'a da barin abubuwan da ya hana, ya zama mai bauta ga Allah wanda yake da kusanci ga Ubangiji, yake kuma sauraron kyakkyawan sakamako a gurin Allah, idan kuma ya ki bin Allah ta wannan nahiyar wanda kuma dole ne ya bi shi ta nahiyar sunan al-kauniyya, to kaga anan ya zama nan ma ya zama al-mu'abbadu lillahi subhanahu wa ta'ala, ko ya ki ko ya so bawa ne ga Allah, shi yasa Ubangiji ya ce in kullu ma fi samawati wal ard illa atir rahman abda, duk abinda ke cikin sama da ƙasa sai ya je wa Allah yana matsayin bawa, sai ya je ga Allah a matsayin mai bauta gare shi, yana matsayin bawansa, wanda muka ce bautar iri biyu ce, akwai bautar da za ka samu lada, akwai bautar kuma da za ka yi ka tilas, to idan ɗan adam ya yarda da umarnin Ubangiji, ya karɓi shari'arsa, ya yi imani da abin da ya faɗa, to sai ubangiji ya dinga bashi lada a yayin da ya bi sunanullahi kauliya din ma musamman idan yayi ikhlasi a cikin aikata su in ka ci abinci ka sha don ka samu karfin yin ibada ubangiji sai ya baka lada a cikin abincin da ka ci da abin da ka sha haka nan idan ka yi training domin ka samu karfi ka zama abin nan barde wato ka zama wani mujahidi ka fita jihadi to ubangiji sai ya baka lada akan wannan training din da motsa jiki da kai duk da gashi zaka samu ƙarin lafiya don haka ayyukan al-mubahat ubangiji zai iya baka lada akan su matukar ka nufi Allah da su to wannan shine ma'anar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun saboda haka ubangiji ya halicci dan adam ya halicci aljannu da dan adam don su bauta masa wannan ibada din ta kuma samu ko dai mutum ya bi ta hanyar da ubangiji yake so ko mutum ya bi ta hanyar tilas bautar dai ta samu don haka ba za a ce anan muradullahi qad takhallafa ba kace Allah yayi dan adam da mutane dan su bauta masa amma bai ci nasara ta wani bangaren ba wasu sun ki bautar ba za ka faɗa haka ba in ka fahimci cewa dukkan wata doka da za ka bi ta rayuwa bauta ne ga Allah to za ka fahimci kenan dan adam da aljan da dukkan wata halitta da ubangiji yayi masu bin wannan doka ne ta hanyar da suka so ko ta hanyar da basu so ba wa biha arsalallahu ar-rusula wa anzala al-kutuba da ita ne wannan ibada ubangiji ya saukar da ya aiko da manzanni duka ya kuma saukar da littattafai gaba daya wa hiya ismun yajma'u kamal al-hubbi wa nihayata bauta wacce take ta shari'a bin dokokin Allah na shari'a tana da ka'ida ba wai kawai ka bi tsoron abin da aka ce kai ba a ganka kana sallah ko a ganka kana zakka ko a ganka kana azumi ko a ganka fita jihadi ko a ganka kana sadaka ba wai wannan shine kawai ake cewa zakka ba ka ake cewa ibada ba a ibada dole ne ta kunshi cikakkiyar soyayya da soyayya ta koli ga Allah sannan wa kamala dhulli lillahi wa nihayata ta kunshi kamala ta kaskantar da kai ga Allah ta kunshi kaskantarwa ta koli ga Allah saboda haka ibada sai ta hada waɗannan sharuɗa guda biyu take zama ibada kayi ta tare da so na koli so na ƙarshe da babu wani so sama da shi ga Allah sannan kuma ya kasance kai kaskantar da kai ka sadu da kamin kauya ga Allah to lokacin da kai ibada tare da waɗannan sharuɗa to sannan ne ake cewa kai ibadar da ubangiji zai baka lada akan ta kai ibadar da Allah madaukakin sarki ya aiko manzannin sa da ita kai ibadar da littattafan Allah suka zo gaba ɗaya suka koyar saboda haka wa ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutban haka ibn qayyim yake faɗa ibadar ubangiji shine ghayatu hubbihi kaso ubangiji so na koli ma'a dhulli 'abidihi kuma kana bautar tare da kaskantar da kai huma qutban waɗannan su ne shika-shikai guda biyu waɗanda su suke ɗauke da ibada idan ɗaya ya goce to ibada za ta rushe ba sunanta ibada saboda haka lokacin da ka zo ka yi alwala za ka yi sallah ka zamana a zuciyarka kana halarto wannan sallah abu ne da Allah yake so don haka kana yi don san Allah kuma so na koli sannan kuma cikin sallah din ka kaskantar da kai da tadarru'i da khushu'i da khunu'i ga ubangiji ba kana yi kana jin wani girman kai ba ka ji kamar kana yi wa Allah alfarma don haka kana jin kamar kai wani abin da ubangiji zai more ka da shi a'a kai tare da jin kaskanci kai ne har yanzu a kasa kuma kai ne mai morar abin kai ne mai afala da abin to a lokacin yake ibada saboda haka kaga sallar munafikai da dadda za ta cika sharuɗan salloli wataƙila ma wani munafikin in ya so ya ga wato ya nuna munaficin sa tsirara zai iya yin sallar da tafi taka ma tafi ta limaminka to amma kuma sallar tashi duk a banza ubangiji ya tsine ma wannan mai irin wannan sallah din fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'una al ma'un ubangiji ya tsine ma wannan sallah ga ta dai a zahirin ta sallah ce to amma kasancewar ta ba a yi ta dan Allah ba babu kamalul mahabbati lillah a cikin ta babu nihayatu dhulli lillah a cikin ta sai ta zama ba ibada ba shi dole idan zaka yi ibada ya zama na kayi ta tare da halartu cewa ubangiji kake yi wa kuma kana matukar san Allah a cikin wannan ibada da kake yi, ba wai kawai kaga takura maka akai ba, ko wanda yake ganin sallah dinnan fa takura masa akai ba dan ta zama tilas ba, fa shi fa da ba zai yi ba. Da yau za a ce an aiko da wani annabi a ce an dauke sallah, shi zai kowa farin ciki, daman tana takura masa cikin harkokin ayyukansa da kasuwancinsa, to yanzu an dauke masa alhamdulillah. To a gaskiya wannan hadari ne kwarai da gaske. Ko ka ji mai mutum yana cewa nayi sallah na huta, wato wani abu ne akan yayi sallah ya huta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa asqalu salati ala almunafiqin salatu al-isha, sallar isha'i tana da nauyi akan munafikai, saboda haka nauyi suke ji, kamar wani abu ne suka dauka mai nauyi, shi yasa da wuya ma ka gansu sun zo sallar isha'i. To sai kai da ba munafikin ba ka ji kai ma wani nauyi ne ka sauki, to kaga anan anya ba ka kusance su ba, ka dan kwaikwaye su, ba za ku ce ka zama munafiki ba, amma dai kuma ka kwaikwaye su. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama idza hazabahu amrun fazi'a ila salah, duk lokacin da wani al'amari ya masa kunci ya dame shi, to sai ya zabi zuwa sallah, wato baya samun sa'a da yalwa da ainihin sararawa sai ya shiga sallah. Yana cewa arihna bis salati ya Bilal, ya Bilal ka sa mana hutu a cikin sallah, wato ka kira sallah mu samu hutu, wato shi a cikin sallah din yake samun hutu, kai kuma sai ka gama ne kake hutawa. To bawa ana so duk lokacin da yake abu ya je yana san abu, kuma saboda soyayyar da yake yi wa Allah yake abin nan, ka ji wato san da kake yi so ne na koli ya fi san da masoyi yake yi wa zama da masoyinsa, suna hira suna taɗi suna shewa suna nishaɗi, ka san wani abu ne da masoyi zai ji daɗinsa kuma ba zai so ya yanke ba, ce ka je gurin budurwarka ana hira ai ba za ka so a ce dare yayi dole ka tashi ba, ka ce ga wani abu da zai raba ku, ko aiko a ce ai ana kiranta a gida sai kai haƙuri, sai ka ji ba ka so. To ka ji san da kake yi wa ubangiji ya fi wannan, ya yi nesa ba kusa ba, babu kwatanci, za ka iya haƙura da komai akan san Allah. Ko menene kake so, idan san da kake yi masa ya ci karo da san da kake yi wa Allah, to za ka bar wannan abu. Ko menene shi, idan dukiya ne, idan mulki ne, idan mata ne, ko ma menene, ya zama da an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, ko menene ka fifita san Allah akan san shi, to wannan shine gayatu hubbihi. Amma sau tari sai kaga mutum yadda yake farar yake sha'awar wani abu na duniya, baya yi wa Allah irin wannan soyayya, baya kaga mutum yadda yake alkinta dukiyarsa da kula da ita da kiyaye ta da kai kawo akan tsarata, baya yi wa addininsa haka, babu ruwansa ko ya san addinin ko kai ya sani. Amma in wani business ya fito wanda ake samu shi ne a gaba-gaba wajen sanin yaya makamar business din take, saboda su shiga ciki su samu abin da ake samu. Amma yau da za a ce ga wani majalisi ana karantar da addini, to sai ka gan shi ba ya da sha'awar wannan gurin, in ma ya zo bacci zai yi ta gyangyaɗi, amma a kantin sa a kasuwa ba zai yi gyangyaɗi ba, amma a wurin karatu sai gan shi yana ta gyangyaɗi, har a zo a yi iqama ma sai an taɓa shi. Shekara da alwala ce ai barcin bai zurfi ba, wanda kuma watakila har mafarkin kasuwa yake a cikin bacci, amma fata yana kasuwar lahira. To kaga irin wannan shine abinda yanzu yake damu mu a zuciya, muna fifita abin duniya akan abin lahira, muna fifita kasuwar duniya akan ta lahira, muna fifita guzurin duniya abinda za mu bar shi a duniya akan guzurin lahira, da wannan yunafi kamalal mahabba wallazina amanu ashaddu hubban lillah, wangiji ya ce wanda suka yi imani sun tsananin san Allah sama da komai, haka ake bukatar ka. Sannan ya zama na tare da jin kaskanci lokacin da kake ibada. Idan ka hada ibadar ka da girman kai, to wannan ibadar ka rushe ta, ka ruguje mata wani ginshiki mai girma, ka dinga ji kamar kana yi wa Allah wani abu ne na a zo a gani. Ce alhamdulillah, mu dai maganar addini dai ai sai dai kuma godewa Allah, ai ba laifi. Ka dinga ma wani tutiya da wannan, bayan Allah suna boye addinin su, kai kana alfahari da shi, kana nuna cewa kai fa a gaba gaba kake, ko yanzu aka tashi kiyama kai ka shirya. Daga irin wannan hadari ne shi ma, kai bauta tare da jin kaskanci, da ka dinga jin kai ba kowa bane a gaban Ubangiji, kuma abin da kake yi ma ka rena abin da kake yi, ka ji cewa har yanzu baka yi abin da ya kamata a ce ka yi ba. Ka dinga rena wannan, kana tuhumar zuciyarka kullun, kana tuhumar kanka, ta zama kana da annafsul lawwama, zuciyar da ta dinga zarginka har kullun kai mai gaziyawa ne, kai baka. Wannan shine abinda ya kamata kai. Idan Annabi sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda Anas yake cewa, riwayar Tirmidhi da Ahmad yake cewa, na kiyaye duk majalisin da zamu zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai ya ce Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sai ya faɗa haka sama da sai ya faɗa haka sau 100, sai ya kiyaye duk majalisi sai na kirga sau 100, Annabi ya faɗa haka. Allahumma ighfirli, me yasa yake neman gafara? Yana ganin shi bawa ne da har yanzu bai cika wato haƙƙin Ubangijinsa da yake kansa, yana jin akwai wani abu na kasawa a ciki, don haka Ubangiji ka gafarta mu, ka yi min rangwame, ka yi min afuwa a cikin abin da na kasa yi. Sannan yana neman, yana tuba zuwa ga Allah, ya Ubangiji na tuba, ka yafe ni, kai ne mai yawan gafara, kai ne mai bijin kai. Idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda shi ne sayyidul khalqi, أفضل الناس أحب الخلق إلى الله، باب وني أن أدم ده أبنجي، باب وتها لتا ده أبنجي يي ده تكي ده مطعي ده شرف ده توكك. فمر بقى أكي صلى الله عليه وسلم أمادو ده حكا يلا جن كنسا شيمي جدي هواني تو إلاغ مو يا كوباي ينكو سكو بام واندو كلن أشكين ده تميكي تاشي أشكين ده تميكي يلي أشكين ده تميكي قوانا. Babu shakka mu ya kamata mu bijin haka. Lokacin da sai da Abubakar ya nemi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa addu'a, a lokacin Annabi ya koya masa Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran. Me yasa sai da Abubakar ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran? To yana daga cikin zalunci ka ji cewa ka biya haƙƙin Ubangiji, wannan zaluntar kanka ne. Sauraka dan adam kullun a cikin tawaya yake, yana buƙatar Ubangiji madaukakin sarki ya gafarta masa, ya yi masa rangwame. Don haka ya kamata ka yi bauta tare da jin kaskanci ga Ubangiji. Shi yasa dukkan wani wanda ya shiga wannan addini, to kamata ya nuna masa fa yanzu fa shi bawan Allah ne, sai yadda Allah ya yi da shi. Kada a bar shi ya rika jin kamar alfarma yi wa addini. Wannan magana ina nanata ta, saboda tana da muhimmanci musamman ga masu fita wa'azuzzukan maguzawa. Tana da muhimmanci kwarai da gaske. A lokacin da wasu suka musulunta, to a ci gaba da karantar da su, sufa bayin Allah ne, sai yadda Allah yake so da su haka za su yi. Shi ne ma'anar Islam ɗin, al-istislamu lillah. To amma sai ya zamana kamar ana nuna ma wasu, sai ga wani lokaci kamar ana nuna musu sayansu aka yi ko biyansu aka yi suka shiga musulunci ɗin. Don haka ko yaushe aka je jira suke a ce gashi, za suke a ce ungo, har ba wani lokaci su rika barazanar fa su fa za su ga fa musuluncin fa kwana biyu ba a kawo komai ba. Ce gaskiya fa mu fa mun ga abin naku ya fara sanyi, saboda haka shi fa zai ridda. Wato kamar kai yayi wa alfarma, kai da ka shigar da shi musulunci din ya kara muku yawa, ya kara wa barna dawaki. To kaga bai dace a bar shi haka ba. Idan da farko ana lallashinsa ya karɓi musulunci din, to a ci gaba da kuma koya masa fa musulunci ba abin da yake nufi saduda da saranda da miƙa wuya. Kai fa yanzu bawan Allah ne, sai ka saurari mai Allah yake so kai, ba wai mu kai wa alfarma ba ka ƙara mana yawa. Mu yawa ma alhamdulillah, da zai gyaru wannan yawan gashi ne ya zama ka gusa'i sai, to ba buƙatar mu ta ƙara wa kanmu algusa'iya. Wannan shara din da ta yawa yanzu a cikin musulunci ba mu fatan mu ba mu ƙara yawanta, ta ciki ma mu muke so a gyara. to kai da muka shigo da kai so muke ka shigo take ta kofar da ya kamata ka shigo kuma ka zama mai taya mu cikin wannan gyaran ba kai ma ka zama mana sharar ba to yana da kyau irin wannan bawa ya ji shi bawa ne amma kaga malami kullun kokari yake yi ya ga mai masa tambaya ko almajirinsa ko mai neman fatawa a gunsa kokari yake ya ga mai yake so ya gaya masa idan ya ga yana son a haramta abin da ya haramta in ya ga ana son a halatta a yi sassauci a halatta ya ga yana son a kafirta wasu ya kafirta su yana son a musuluntar da wasu ya musuluntar da wasu saboda ka shi dai buƙatar sa kai da kake zo da fatawan nan wace iri kake so kamar tela ne da kawo masa yadi wani irin ɗinki kawai kake so a maka kuma a gwada yadin nan daidai da kai a maka kai ya maka yawa kai ya maka kaɗan to zama malami fatawarsa haka take kamar tela ne saboda in an zo masa da fatawa wace iri kake so a yi maka gajeriya ko doguwa matsantsiya ko wacce take dan faɗi-faɗi to kaga wannan bai so ya nuna wa wannan mai fatawar ba cewa shi bawan Allah ne Allah ya ji kan Muhammadu al-Ghazali na Masar yake cewa shi manhajinsa manhajin ɗan sauƙi ne manhajin ɗan sako-sako ne manhajin taisir ne na'am taisir amrun matluf fi din amma shi ba da wannan manufar yake nufi ba manhaji ne na sako-sako yace duk kullun da safe in ya jawo kan wayarsa ya buɗe layinsa domin masu fatawa sai akan bugo masa fatawoyi daban-daban da ƙasashe daban-daban musamman ƙasashen turai ana masa tambayoyi iri-iri ya ci to lokacin da aka yi min tambaya wannan hira ce aka yi da shi ɗaya daga cikin mujalloli bayan ya karbi kyautar King Faisal Award bayan ya karba a 1987 to shi ne aka yi hira da shi yake faɗar irin hidima da yake wa musulunci da gudunmawa da ya ba wa musulunci har ma ya samu irin wannan kyautar yake cewa daga cikin irin ayyukansa da safe yakan yi wannan ya buɗe kan wayarsa yakan jira fatawoyi da ake yi masa da ƙasashe daban-daban musamman ƙasashen turai to idan mutum ya yi masa tambaya akan wani abu halaccinsa ko rashin halaccinsa yakan duba me ya dace da ƙasar sai ya kuma ya bincika a cikin at-turasul islami irin gado da aka bari na ilimin addini da littattafai sai ya samo wata magana da tafi sassauci tafi kusa da mai fatawar sai ya bashi fatawa da ita saboda haka idan da turai ne wata ko wani ya bugo yana tambaya akan aure ba tare da waliyi ba ce to su kam sulayin wannan a daura aure ba maganar waliyi ga ita wacce za a aura ubanta bai sani ba dangin ta bai sani ba babu rai wani wani tsayayye illa iyaka kawai da shi mijin da ita za su haɗu su je kawai ɗaura musu aure ce to in aka yi haka to sai bincika ya ga a cikin musulunci akwai mazhabar da ta halatta wannan in ya samu mazhabar Abu Hanifa sun ce babu komai sai ce to ba komai mun samu abin riƙewa don haka in wasu suka bugo waya kuma daga Koriya ta kudu suna fatawa akan cin kare ce to ku bari a bincika a gani akwai inda aka halatta cin kare to kaga wannan ba nuna wa mutane yake su zama bayan Allah ba kamata ya gaya musu hukuncin Allah da ya tabbata alqur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama ba wai abinda su za su ji dadi ba a musulunci an nemi udan uba idan da ya musulunta uba bai musulunta ba sun raba gari fa sai biyayyar da take tsakanin da da uba kawai ta rage amma da uban zai fito fagen daga yace zai yaki musulunci dan ya fito to ya halatta kashi dan ya kashe uba musulunci yayi wannan annabi ibrahim alaihi salam ya barranta daga babansa ubangiji ya gaya mana wannan makana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم أواه حليم كذا الله من أكتين سلكي يا جاي من النبي إبراهيم يا برنت دقبابنسا دد إلي يد إكي سلسا saboda ya fahimci cewa bakin Allah ne. To kaga inda a ce shi musulunci kawai abinda yake so a hada a wato mutum da abinda yake so kawai, to da bai kamata a ce daya yi barranta daga uba ba, tunda babu abinda mutum yake so irin iyayensa. Amma musulunci ya ce idan ya bayyana cewa maƙi ne ga Allah, to ka barranta daga gare shi, kamar yadda Annabi Ibrahim alaihi salam ya yi da mahaifinsa. To wannan shi ne zai nuna zullinka da ƙasƙantar da kai naka ga Ubangiji. Shi ne abin da Ibnu Taymiyya yake gaya mana, haka ita ibada take, ta haɗa kamalul mahabba wa nihayatul mahabba, ta kuma haɗa kamalul zulli wa nihayatul zulm. Yace fal hubbul khaliyya an zullin wa dhullul khaliyya an hubbi la yakunu ibada. Dukkanin san da babu ƙasƙantar da kai a cikinsa, ko kuma ƙasƙantar wadda babu so a cikinta, ba za ta zama ibada ba. Wa innama al-ibadatu ma yajma'u kamal al-amrayn. Ibada ita ce abinda ya hada kamalar waɗannan abubuwa guda biyu. Wa li hadha kanat al-ibadatu la tasluhu illa lillah. Saboda haka ne ibada ta zan bata dace a yi ma wani ba sai Allah, saboda babu wanda ya kamata a so na ƙarshe na koli sai Allah, babu wanda ya kamata a ƙasƙanta gaba gare shi ƙasƙanta ta koli sai Allah. Kaga a shi kenan shi kadai ne ya cancanci a bauta masa. Wahiya wa in kanat manfa'atuha lil 'abdi wallahu ganiyun 'anil 'alamin fa hiya lahu min jihati mahabbatihi laha wa ridahu biha. Ibada duk da kasancewar amfanin ta ga bawaye, Ubangiji ganiyun 'anil 'alamin, mawadaci ne ba ya da buƙatar komai a wajenka. In takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna allaha la ghaniyyun hamid. In za ku kafirce ku da waɗanda suke doron ƙasa gaba ɗaya, duk kowa da kowa yace shi ya kafirce ya bar bauta wa Allah, to Ubangiji ba zai tawaye da komai ba, ba da abinda Ubangiji zai tawaye da shi, ba abinda zai cutar da Ubangiji, domin shi ke da kamalul ghina, shi ke da wadata ta kamala, wadata cikakkiya, wadatar da babu tawaya a cikinta. Duk wata wadata ta wani mahaluki, to wadata ce wacce take tauyayya, domin ba zai gushe ba, mai buƙatuwa ne zuwa ga wasu abubuwa daban-daban. Babu wanda yake da kamalul ghina sai Ubangiji, baya buƙatar komai a gurinmu. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Ya ku mutane, ku ke da buƙatuwa zuwa ga Allah, ku ne talakawa a gurin Allah. Amma Ubangiji mai cikakkiyar wadata ne, yana da cikakkiyar wadata, ba ya da buƙatar komai, kuma shi ne ake gode masa, ake gode masa cikin ayyukansa da shari'arsa da maganganunsa da ƙaddararsa da abin da ya hukunta, ake masa godiya a kansu, domin sun tattari hikima, sun tattari maslaha da bayansa. Don haka ibada Ubangiji baya buƙatar komai, baya amfanuwa da komai a ciki. Ce to duk da kasancewar ibada amfaninta ga bawa ne, Ubangiji baya da buƙatar ta. Fa hiya lahu min jihati mahabbatihi laha. To ita ibada kuma tashi ce ta ɓangaren kasancewar yana santa, ya kuma yarda da ita, sai ta zama tashi kuma. Duk da baya da wani amfani da zai mora daga jikinta daga wannan ibadar, to amma zamantowarta ta an yi ta ne bisa yana so, ya yarda, sai ta zama tashi. Wali hadha kana Allahu ashadda farahan bi tawbati al-'abd min al-faqidi li rahilatihi 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fi ardin dawiyya mahlaka ko muhlika. Saboda haka Ubangiji ya kasance yana farin ciki, ko yana tsananin farin cikin bawansa ya tuba. To lokacin da bawa zai tuba, Ubangiji yana farin ciki matuƙa, matuƙar farin ciki. Haka ya tabbata a hadisin manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, hadisin da ya zo ta hanyoyi daban-daban. Ya zo ta hanyar Abdullahi ɗan Mas'ud, ya zo ta hanyar Anas ibn Malik, ya zo ta hanyar An-Nu'man ibn Bashir, ya zo ta hanyar Abu Huraira, Allah ya ƙara musu yarda. duk sun ruwaito wannan kissa daga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa lallahu ashaddu farahan bi taubati abdihi almu'min min rajulin fi ardin dawiyatin muhlika ma'ahu rahilatuhu alaiha ta'amuhu wa sharabuhu fanama فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد من بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده أوتر واير. فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. النبي صلى الله عليه وسلم يكي تشوى للي تبشى هكيكا وبنجي ينا أنا نمفلن تشكي دتوبا باونسا في يدا متمن ديكي ينا تفيا a cikin wata sahara ba gida gaba ba gida baya ba dan adam babu abinci babu abin sha a ƙasa ce sahara ce wacce take bacewa a cikin ta halaka ne ko mai halakarwa ko ita kanta halakar ce ma'ahu rahilatuhu wannan bawan yana dauke yana tare da abin hawansa abin hawan nan da dauke da abincinsa da abin shansa a wata ruwayar wa ma yuslihuhu da duk abin da yake da bukata ya rayu da shi wannan dabbar na dauke da shi wato yana tafi da gidanka fanama fastayqad ya zo gindin bishiya bayan ya gaji da tafiya sai ya kwanta dan ya yi bacci ya huta yana farkawa ya bude ido sai bai ga wannan dabbar ba wacce take dauke da rayuwarsa gaba daya cinsa da shansa da duk abin da yake bukata a rayuwarsa yana kan dabbar sai ya bude ido ba shi ba dabba فقلبها حتى أدركها أدركه العطش يتفي نيمانتا يشغي فتا يشغي فتا حرق شروا تزكيشي تكامشي ثم قال ليقى إشروا تاتنا تقريش سيتين براء قوما قولن دنبرو جيشان وننجي نمبشيا إن كنت هرمتوا تتوسط نمكين yaje fa wada ra'sahu ala sa'idihi li yamuta yaje yayi fulo da hannunsa yana jiran mutuwa ta zo ta dauke shi bacci ya kuma dauke shi fastayqaza yana bude ido sai ga raquman nan tashi tsaye a kansa da duk kayayyakin nan da ya rasa abincinsa abin shansa guzurinsa gaba daya ba abin da ya salwanta to saboda tsananin farin ciki zai gode wa Allah sai ya kuskure ce ya Ubangiji kai ne bawana ni ne Ubangijinka yana so ya ce kai ne Ubangijina ni ne bawanka akhfa min shiddatil farah saboda tsananin farin ciki ma har ya kuskure to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan misali ne ya bada wannan misali ne dan ya nuna irin matukar farin ciki da bawa yake yi idan da Ubangiji yake idan bawansa ya tuba yaya za ka suranta wannan bawan ko wannan mutumin da yake cikin sahara ya samu kansa a gabar mutuwa kawai jira yake lokaci yayi mintuna su cika ya mutu kawai sai ya ga Ubangiji ya kubutar da shi ga kishi ga yunwa gashi sahara ce da kawai babu maganar fita gashi yana cikin wani yanayi babu wanda zai kawo agaji ko dauki cikin dan kankanin lokaci ya rufe idan sai ya bude sai ya daga raƙuminsa kai ka ɗauka kai ne wannan musulman ya za ka ji Ubangiji yana farin ciki idan bawansa ya tuba ya tafi zuwa ga aikin laifi zuwa ga aikin saƙo sai zuciyarsa ta faɗa ku ya farka sai ya dawo zuwa ga Allah saboda haka kaga wannan shi yake nuna Ubangiji wato mai tsananin tausayi ne ga bayinsa ta yadda zai shar'anta maka ayyuka na ibada wanda za ka yi su kuma ba su fi ƙarfinka ba, sannan ya yi maka sakayya da tafi ƙarfin abin da ka yi, duk da cewa shi fa ba zai amfani da abin ba, shi bai amfani da abin ba, amma kuma in ka yi zai yi farin ciki da abin, sannan kuma ya sakanka maka da sakamakon da ya fi aikin da ka yi. Lillazina ahsanul husna wa ziyada, ce wanda suka yi aiki na ƙwarai suna da sakamako mafi kyau, ma'ana wanda ya fi aikin da suka yi kyau wa ziyada, hamma da ƙari a kan wannan mafi kyan da za su samu. Kaga babu shakka wannan yana nuna kamalar tausayin Ubangiji ga halittarsa, har ma ya yi farin ciki idan bawansa ya tuba. Da zai kwashi duniya ya azabtar da ita, wannan zai cutar da shi wani abu ba? Zai cutar da shi komai ba. Amma kuma ya so ka ni'imtu da ni'imarsa, ya sa ka cikin aljannarsa, ka shiga cikin yardaddunsa, babu shakka wannan kamala ce ta Ubangiji, kamalar rahamarsa, da babu rahama da ta kai wannan. Qatlaha wa sharahnaha fi ghairi hadha al-mawdi', Ibn Taymiyyah yace wannan hadisi abubuwa daban-daban manya-manya suna da alaka da shi, wanda muka yi sharhin su, muka yi fadada su a wasu gurare daban. Wato Ibn Taymiyyah yana da risalatu tauba, wata risala da ya rubuta kawai saboda ya yi bayanin abinda ake cewa tuba, da matsayin tuba, da yadda bawa yake samun ɗaukaka wurin Ubangiji da tuba. Wani Ubangiji ya sanya hanyar shigarsa aljanna shine hanyar ya yi saƙo ya tuba, wato ta nan Ubangiji zai jarrabe shi sai kuma ya tuba ya koma ga Allah. Shi yasa Sa'id ibn Jubair yake cewa قد يدخل الله العبد الجنة بمعصيته ويدخل العبد النار بطاعته. قد أبني ميوة وبنجد يشقد باوى الجنة يسعبان ذلك يشقد باوى وطا دتاء الدين تيا يزي شقد وطا دتاء بانسا إذن يسعبه ya tuna cewa Allah maɗaukakin sarki shi ne mahaliccinsa, shi ya ni'imta shi da ni'imomi daban-daban, babu shakka ya saɓa wa Allah, babu shakka ya yi abin da bai dace ba, wannan ta sa ya tuba ya dawo ya risina wa Allah, ya shiga bautar Allah ba ji ba gani, ba sai ya tafi aljanna ba. Asalin abin da ya ja shi zuwa ga hanyar aljanna wannan saɓon da ya nufa, ya gano cewa fa yayi ba daidai ba, saboda haka ya shiga wato turbusa fuskarsa a cikin ƙasa don Ubangiji ya karbe shi. Wani kuma zai yi da'a ta shigar da shi wuta, saboda zai yi girman kai ya dinga fariya har ya shigar da maganar riya a cikin da'ar tashi, wannan ta sa Ubangiji ya rushe da'ar tasa gaba ɗaya, rushe da'ar sa ya sa shi wuta a dalilin wannan abin da yake. Kun san hadisin ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama da yake bamu labarin wani daga cikin banu Isra'il wanda yake mashahuri da da'a da biyayya da ibada ga Ubangiji, yana wucewa ta gaban wani wanda shi kuma yana ta saban Allah, sai ya rika rantsuwa wallahi la yaghfiru Allahu li fulan, wallahi Allah ba zai gafarta mu wani ba. Kaga ku abin da na samu yana yi, na same shi baina kaza kaza kaza, ai wallahi Allah ba zai gafarta masa, saboda haka shi a lokacin yana jin shi ne ibada, don haka shi Allah zai gafarta masa, amma wancan mai saban Allah shi Ubangiji ba zai gafarta masa. Ubangiji ya wahayi zuwa ga annabin wannan lokaci, man zal ladhi yata'alla alayya an la aghfira li fulan faqad ghafartu li fulan wa ahdathtu 'amalan, wane ne yake yin rantsuwa a kaina cewa ba zan gafarta ma wani ba, to na gafarta ma wannan kai kuma na rushe aikinka. Ubangiji zai iya rushe aikin wannan saboda ta'alli da yake yi a Allah, har yana rantsuwa wannan ne ba zai samu gafara ba shi zai samu, sannan Ubangiji ya gafarta ma wancan ya jefa imani a zuciyarsa ya tuba ya daina abin da yake ya nemi gafara Ubangiji, Ubangiji ya gafarta masa. Saboda haka tuba tana da girma kwarai da gaske. Ibn Taymiyyah ya rubuta risalatu tauba domin yayi bayanin manya-manyan abubuwan da suke ta'alluki da tuba zuwa ga Allah. Shi da anan yake yi mana ishara cewa yayi bayanin abubuwa daban-daban da suke da alaka da wannan hadisi. Akwai tabbatar da sifatul farahi lillah, Ubangiji yana farin ciki, farin ciki wanda ya dace da shi, ya dace da kamalinsa, ya dace da zatinsa. Ba lalle ne ya kama da farin cikin mu ba, domin Ubangiji baya kama da sifarsa, ba ta kama da sifar wani mahalukinsa. Amma kuma ba daidai ba ne mu kore wannan sifa daga Ubangiji dan mu mun sifantu da wata sifa mai irin sunanta, wato wata sifa da ake kira farin ciki, sai mu kore wa Ubangiji sifarsa ta farin ciki. A'a, za mu tabbatar masa da fara, domin shi ya tabbatarwa da kansa wannan. Ibn Taymiyyah ya yi magana a kan waɗannan a wasu gurare daban-daban cikin majmu'ul fatawa da wasu littattafansa na aƙida. To shi ne yake ishara zuwa ga wannan, ya ci gaba da cewa
والتوكل والاستعانة للعبد لأنه هو الوسيلة والطريق الذي ينال به مقصوده ومطلوبه من العبادة. الاستعانة كالدعاء والمسألة. وقد روى الطبراني في كتاب الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم إنما هي أربع، واحدة لي وواحدة لك، وواحدة بيني وبينك، وواحدة بينك وبين خلقي، فأما التي هي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي هي لك فعملك أجازيك به أحوج ما تكون إليه، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة، وأما التي بينك وبين خلقي فأت إلى الناس ما تحب أن يأتوه إليك.
To, Ibn Taymiyyah ya faɗi abin da yake na Allah ne, abin da yake na shi ne, shi yake ɓanta da shi, shi ne abin da ya shafi ibada, wanda ya ce ibada ta Ubangiji ce, duk da cewa bawa shi ke amfanuwa da ita. To, amma wannan abin haƙƙin Allah ne, na shi ne, saboda shi yake son abin, shi ya yi umarni da abin, shi ya yarda da abin. Saboda al-ibada lillah. Shi kuma bawa abin da yake nashi shi ne at-tawakkul wal isti'ana, ya dogara ga Allah, ya nemi taimakon Allah a cikin aiwatar da wannan bauta din. Wannan shi ne shi kuma haƙƙin da yake na ɓangarensa, wanda shi ne Ibn Taymiyyah zai yi mana bayaninsa insha Allah a wannan gabar, da kuma shafukukan da za su zo nan gaba. Za mu bar wannan zuwa karatu na gaba insha Allah. Sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Bismillahir rahmanir rahim.
Wanda yake cewa menene ake nufi da wannan karatun ahlus sunna bi ma'na al-am bid shi'a, me yasa shi'a ba a sa su ciki ba? Wato tambaya yake yi game da kalmar ahlus sunna da aka ce wani lokaci takan zo da fadi ta fadada ta bangaren ma'anarta idan ana maganar shi'a. Duk wani wanda ba shi'a ba sai ya shiga ƙarƙashin wannan inuwa ɗin ta ahlus sunna, sai wannan sunan ya shafe shi. Matukar dai magana ake tsakanin wanda yake shi'a da wanda baya shi'a. Saboda haka al-mu'tazila su shiga, al-khawarij su shiga, al-murji'a su shiga, duk dai wani wata firka ta shiga ƙarƙashin wannan sunan na ahlus sunna, lokacin da ake maganar barna da bid'a da shirka ta shi'a. A nan aka ce ahlus sunna, abinda ake nufi da kalmar ahlus sunna yayin da ake bashi wannan ma'ana mai fadi, ana nufin dukkan wasu ko dukkan wani wanda ya yarda da khalifancin waɗannan halifofi guda hudu. Duk wanda ya yarda da khalifancin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radiyallahu anhum, wannan shi ake kira ahlus sunna da wannan ma'anar. Don haka duk kuma firan ɗinnan da sun yarda da khalifancin waɗannan duka in banda shi'a, su ne suka ware khalifofi guda uku na farko, Abubakar, Umar, Uthman, suka ce waɗannan kwace suka yi ba su cancanta ba, wanda ya cancanta shi ne na ƙarshe ɗin. Don haka shi kaɗai suka yarda da shi, ba su yarda da sauran ba. To shi yasa sai ba su shiga ƙarƙashin wannan kalma ta sunna ba. Nabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin. To su kuma gaba ɗaya ba su yarda ma da waɗannan khalifofi rashiduna guda uku ba, sai ya kasance ba su shiga cikin kalmar ahlus sunna ba. to wannan shine dalilin da yasa ba a sa su ba, kuma su ma ba sa so a sa su. Kai da kake cewa me yasa ba a sa su ba, su ma fa ba sa so. Su ma ba ba su yadda ka ce da su ahlus sunna ba, in ka ji sun kirawo wannan sunan zagin sa za su. Zaka babu maganar cewa a sa su, kai yanzu kana musu barar a sa su, to su fa ba sa su sai ka hakura. Kuma an so sa sun ba ba su shiga ba, babu kofar da za ta yi musu daidai. Wannan ta ce tana da tsohon ciki a azumi, amma har ya zo ya wuce bata ciyar ba, kuma bata yi azumin ba. To yanzu bayan ya wuce ciyarwar za ta yi ko kuma ramawa za ta yi? Abinda ya dace lokacin da ake azumi ba ki yi ba, saboda ba za ki iya yi ba a dalilin ciki, to sai ki ciyar a kowane yini, ki ciyar da miskini ɗaya haka har azumin ya ƙare, to sai ya zamana kin zo da abin da ake so. To sai ya zamana kin yi wa kanki mu'amalar mara lafiya, kin ɗauki kanki a mara lafiya, saboda haka ba ki yi azumi ba ba ki ciyar ba, don shine ba zai yi azumi ba lokacin da yake rashin lafiya, kuma ba zai ciyar ba. Abinda zai yi shine fa'idatun min ayyamin ukhra, ya biya a wasu kwanakin daban. Don haka yanzu ke biya zaki, saboda kin mu'amalanci kanki mu'amalar mara lafiya. Don haka yanzu in kin haihu, kin tsarki, to sai ki shirya damarar biyan waɗannan kwanaki 30 da kika sha ko 29. Mutumin da yake da dukiya wadda ta isa fitar mata da zakka, sai ya fidda, sai shekara ta dawo amma dukiyar bata ƙaru ba kuma bata ragu ba, to zai sake fitar mata da zakka? Matukar dai ta kai nisabi, to zakka ta hau kanta, ba sharadi bane sai ta karu. Wato kanka ga cewa tunda ka rage baɗi a bara, to kana jiran Allah ya kara maka, sannan kai ma ka san mata. To tunda bai kara maka komai ba, to kuma za ka san mata? A'a, dole ne ka fitar da zakka matukar ta kai nisabi. Idan kana da miliyan guda misali, ko wuce miliyan 10, ka fitar da zakka wannan shekarar, to sai wata shekarar ta zo, sai ga shekara da gibe a cikin miliyan 10 na shekarar da ka fitar, da ta wuce da ka fitar, amma bai karu ba, kuma wannan gibin bai cike ba, sai ka sake yi wannan dukiyar gibin, sai ka kuma ciyar fitarwa. Inda za a yi ta zama a haka, miliyan 10 ka za ta yi ta raguwa ne har sai ta dawo daidai da sabon zakka 200,000 da nawa ne bana? 223. To 1123 barshi a 1123 a 200,000 afwan 223. To ka hakura da 'yan kan da 170 da yawa da 173 ko? To da a ce dukiyar za ta dawo daidai haka, in wata shekarar ta zo kuma wannan shi ne nisabin, sai ka kuma fitarwa, sai ta zama kasa da haka, ta da 200,000 daidai, to lokacin ne dukiyar za ta samu lafiya. Shi yasa aka ce dukiyar maraya a yi masa kasuwanci da ita, don kada zakka ta cinye ta. Wannan kuma ya ce a yi nasiha ga masallacin unguwarsu, limami ba a bashi uzuri ko kaɗan, duk yadda zai ɗan yi makara ko da minti ɗaya ne, sai kawai a wuce a yi sallah, shi ya koma mamu. Sai kuma ko da ko an hango shi ya taho, matukar dai lokacin ya yi, to kawai sai a tara sallah, ana ganin shi fa, sai wani ya wuce gaba. To gaskiya wannan babu mutunci a ciki. In dai har kuna son wannan limami, za ka mata ku bashi hanzari. Musamman ma ɗan jinkirin da bai wuce 'yan mintuna kaɗan ba, wato minti 2-5, sai ku ɗan ɗaga masa ƙafa, shi ke da haƙƙin limanci, tunda shi ne limami ratibi. Sai idan an kula cewa jinkirin ya yi yawa ta yadda zai yiwu akwai wani uzuri babba da ya rike shi, ko ma baya gari ko baya gida, to a lokacin sai na'ibinsa in yana gurin ya shige. In babu gurin, in babu shi, sai a samu wani wanda yake mai karatu a ce wuce gaba. Amma galibi in ka ga haka tana faruwa, to babu kyakkyawar alaƙa tsakanin mamun da liman, irin mutum ne yana yi wa mutane limanci kuma ba sa san shi, wanda kuma manzo Allah ya hana wannan, yana cikin mutanen da ba a ɗaukaka sallarsu ko ina, sallarsu ba ta zuwa ko ina, mutumin da zai yi wa mutane limanci ba sa san shi. Saboda in har ya zama na ba sa san shi, ya kula da cewa duk sun tsane shi, to ya janye kansa ya koma ma mun shi ma, a samu wani wanda suke so a sa shi. Wannan shi ne hukuncin. Amma yana da kyau idan har liman an yadda an amince masa an zaɓe shi, kada wasu su dinga karambani su riƙa kankamba. Daga zarar ya ɗanyi jinkirin minti biyu uku, kawai a ce to a waje a yi sallah, a yi wuce a yi sallah, waye ce ya dace, sai ka ce shi suke wa alfarma da suke bin su sallah. Ka san duk wanda yana daga cikin abubuwan da ya jawo mana matsala, ko yake jama ya jawo mana matsala, wato ma mu ya ɗauka alfarma yake wa limaminsa tunda har ya bi shi sallah. Don haka randa suka ɓata sai ce na daina sallah a bayanka, kaga ma shi kake wa sallah, Allah fa kake yi wa, Allah kake wa sallah. Shi yasa za ka ga a'imma, manya-manya malamai suna sallah a bayan a'immatul jau, duk da ba sa son aikin wannan shugaban, amma tunda bai kafirta ba, in ya wuce gaba za su bi shi sallah. Shi yasa lokacin da aka yi wa sayyidina Usman ƙawanya a gidansa, aka hana shi shiga, aka hana shi fita, aka hana kowa shiga gidansa, da yana samu ya fita ya je sallah ya dawo, ya yi wa mutane limanci ya dawo, kasancewa shi ne khalifa, sai aka sa masa takunkumi baya samun damar fitan ma. To wannan lokaci sai ya zama ɗaya daga cikin ƴan tawaye, shugaban ƴan tawaye shi yake limanci a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda har ta sa wasu daga cikin sahabbai suka dan ji damuwa a cikin tabi'ai. Abin nan Ubaydullah ibn Adi ibn Khiyar ya ji damuwa game da bi wannan ɗan tawayen sallah, wanda yake jiran lokaci ya kashe sayyidina Usman, yake ganin an ya bi shi sallah. Shi ne sayyidina Usman yake cewa sallah ita ce mafi kyan abin da mutane ke aikatawa, don haka in mutane sun kyautata cikin aikinsu sai ka kyautata tare da su, idan sun yi ba daidai ba sai ka kaura cewa barnar da suka yi ko abin da suka yi ba daidai ba. Don haka bai hana shi bin wannan ɗan tawayen sallah ba, duk da cewa gashi ɗan tawayen ya zo ne da zimmar kashe shi ko ya sauka daga wannan shugabancin ya ba su kujerar. Amma wannan ba ta sa sayyidina Usman ya ce ku ƙara sallah a bayansu, ku bar musu masallacin ba, saboda as-salatu min ahsani ma yaf'aluhu an-nas fa in ahsanu fa ahsin ma'ahum fa in asa'u fajtanib isa'atuhum. Haka ya gaya mata. To wannan shine abin da ya kamata, kada ka allaka sallaka da limamin, yace saboda da kuna shiri yanzu kun bata da ka daina sallah a bayansa, matukar dai ka yarda da ilimin sa da aqidarsa da kuma cewa ya tsaya yana kyautata sallarsa, to ba alaka tsakanin sallarsa da kai wanda kake bin sa. Menene hukuncin inshora a musulunci? Kuma ina son ƙarin bayani akan wanda yake aiki a kamfanin inshora, shi ma duk ɗaya ne da banki, to kaga ya san hukuncin kenan. Maganarsa ta ƙarshe duk ɗaya ne da banki. Inshora wacce aka sani ta abin nan ta motoci ko jirage ko ta rayuwa ko ta lafiya, don haramun ne, ba su halatta ba. Malamai kusan ijma'i suka yi akan wannan, in banda ƴan kaɗan da suka togace, amma yawancin malamai na wannan zamanin abinda suka yi fatawa da shi a kai kenan, domin caca ce, kibar ne, ko ka ci ko a ci, ka hau ko a hauka, abinda inshora take kenan. Aklu amwalin nasi ne bil batil. Yau ka iya yin rijista a kamfanin inshora ta motar ka, a yau a samu hadari da motar, don haka dole ne su saya maka wata mota wacce take daidai da wacce ka rasa. Kaga a nan kai ka hausu, kai ka ci cacar ta yi, kuma kai kan abin da ɗin motar ka, har ka gama harka da motar nan babu abin da ya faru gare ka na hadari. Kaga kuɗin da duk kake ba su a nan sun cinye, kaga su suka cinye cacar. To duk abin da za ka shige shi, in ma ghanimun aw gharib, ko dai ka ci riba ko kuma a ci riba a kanka, wannan shi ake cewa caci, shi ake cewa qimar. Ba ka da tabbas kai ne za ka ci ko kai ne ba za ka faɗi, har ka zama an zo ana yin ta rayuwa ka yi ta wasu shekaru, in ka mutu a cikin wannan shekarun za a ba magadanka wasu kuɗaɗe da aka ittifaki a kansu, in kuma baka mutu ba to an cinye kuɗin, sai ka sake sabon zubi. To kaga wannan ta yiwu, yau ka je ka yi rijistar gobe Allah ya karbi ranka tayi kuma Ubangiji ya kara maka tsawon rai har ka wuce wannan shekarun da ka kai rijista akan su. To kaga kuma an cinye kudin duk da ka saka a wannan shekaru, in ka shekara 30 kana zuba kudin ya zama nasu. Kaga wannan shine qimar, shine aklu amwalin nasi bil batil. Bai halatta a ce musulmi wannan ce sana'ar sa ba, kuma musulmi ya bada kansa ayi wannan. Amma lokacin da aka nemi inshora din saboda zalunci, aka farlanta maka, aka wajabta maka, aka hana ka haƙƙin ka cewa sai ka kawo wannan, to anan kana da uzuri da zai fitar da kai daga aikata haramu. Kamar yadda malamai suke cewa mutumin da aka rike masa haƙƙinsa aka ce sai ya bada rashuwa, sai ya bada cin hanci, don haka sai ya bada cin hanci aka bayar masa da haƙƙinsa, ba ya da laifi don yayi wannan. Haƙƙinsa ne yake neman karɓowa, shi wancan da ya karɓi cin hancin shi ke da laifi. Amma haka kawai abinda ba haƙƙinka ba, ko abinda ya saba wa tsari ka ce ba za ka bada cin hanci don ka samu ka haye, abinda yake ba haƙƙinka ba ka same shi, to kaga anan cin hanci ya zama haramun kai da ka bayar da shi da ya karba. To wannan shine hukuncin inshora lokacin da aka zama an wajabta ta. Akwai sanda za a ce wajibi ne in kana da kamfani kaza, kafin ai maka rijistar kamfanin nan a baka damar shigo da kayayyaki, a baka damar tallata kayayyakinka, sai kai masa inshora kaza kaza. To a wannan lokacin kaga an wajabta maka abinda ba kai ka zaba ba, haƙƙin ka ne ake so a hana ka a ce sai kai wani abu wanda yake akwai zalunci, zaluntar kaza a ciki. To shikenan sai kai dan ka karba haƙƙinka mafi girma, ma zaluncin da aka yi maka kuma ba zai tafi a banza ba. Kudin da kake bayarwa din nan su masu inshorar suna karbewa, tabbata suna cin wutale balbal. Innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama ghullan innama ya'kuluna fi butunihim nara. Saboda haka gurin da kuma wannan ita ce sana'ar, kaga abai kamata a ce kuma wani musulmi da shi ake wannan hada-hada ba, da shi ake karbar kudin haram, a ci kudin haram mutum ya bude gidan caca, kaga abai halatta ba. Ko a ce yana aiki a gidan caca, duk bai halatta ba. Menene matsayin salon da mata suke yi? To in wacce za ta yi gyaran gashin mace ce kamar su, babu komai. Mace ta tsamsace kanta, ta gyara kanta, abinda aka hana shi ne ta haɗa gashin ta da wani gashi yadda za a kasa tantance nata ma. Ta in budurwa ce ko wata abinda ta yi wa mutane algush, ta yi musu tadlisi, a zaci gashi ne har gadon baya, a shaidun na ƙarya ne. Kaga wannan haramun ne, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci matar da take kari da wacce ake kara mata. Malamai sun yi magana da tsawo akan wannan alwasila wal mustausila. Wasu malaman sun yi togaciya ko kuma sun yi sharhi cewa alwasil, wanda aka hana mace yi, shine wanda zai zama gashin nata ya sadu da wancan har ba za a iya bambancewa ba. Wai ya kasance da ka kalla ka san ba gashin ta bane, na aro ne. Wannan kaga babu algusha ciki, akwai bahasi mai fadi akan wannan. Don haka idan salon din kawai gyara ne a sa mai yayi kyalli, yayi sheki, yayi kyau, wannan babu komai, yayi santsi, duk wannan ba wani abu. Tsafta tana da kyau, gyara jiki yana da kyau, daidai yake da ka sai mai ka shafa don fatar ka sai laushi, ba bambanci. Wannan baya cikin at-taghyiru khalqillah, gyara halittar ne da Ubangiji ya maka. Da ka san za a yi maka aski a dan gyaggyara maka irin gyaran fuska din nan, duk baya fita daga, baya shiga cikin taghyiru khalqillah, wannan tahsinu khalqillah ne. Haka idan mace ce ke yi babu komai, amma idan namiji ne to wannan haramun ne, saboda bai halatta namiji ya keɓanta da wata macen da ba muharramarsa ba, ballantana kuma har ya taɓa wani bangare na jikinta ba bisa larura ba.